This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Niger za a yi kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodin shi kuke so akan voahausa.com. Masu aure, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci na ranar 20 ga watan Yuni shekarar 2015. Muhammad Lalo ne daga birnin Washington DC tare da
Ali kuma ga kanin labarai. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce kusan mutane 1,300 aka sace a hararen ta'addanci a Najeriya a bara. Yau Asabar kuma rana ce ta 'yan gudun hijira da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin nazari da kuma jawo hankalin duniya ga matsalar 'yan gudun hijira. A watan gobe, idan Allah ya kaimu, shugaba Obama zai kai ziyara ƙasar Ethiopia, kuma shine shugaban Amurka na farko da ke kan gadon mulki da zai kai ziyara ƙasar da kuma aikatar ƙungiyar ƙasashen Afrika.
To, har ila yau za ku ji cewa a wani yunkuri da wasu ke ganin na neman a sasanta shugaban Majalisar Dattawa Sanata Bukola Saraki da shugabannin jam'iyyarsa ta APC. Sanata Sarakin ya kaiwa tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ziyara.
An ji tsohon shugaba Olusegun Obasanjo na cewa daɗina da ku yaran yanzu sai kun lalata abubuwa na kuma ku nemi shawara.
Sannan za ku ji cewa Allah ya yi wa shahararren mawaƙin nan Alhaji Adamu ɗan maraya jus rasuwa. Baya ga haka, Ibrahim Kalmasi Garba zai zo mana da shirinsa na amsoshin tambayoyinku, amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum, a sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce yawan hare-haren ta'addanci a duk faɗin duniya ya ƙaru da kashi 35 daga cikin 100 a bara, yayin da aka samu ƙarin kashi 81 daga cikin 100 na yawan mutanen da aka kashe. Wannan ƙaruwa ya faru ne a sabili da ayyukan ta'addanci a ƙasashen Najeriya da Iraq da kuma Afghanistan. Rahoton ya ce a bara shekara ta 2014 kenan an kai hare-haren ta'addanci 13,463 a duk faɗin duniya. Hare-haren sun kashe fiye da mutane 32,700 da raunana fiye da mutane 34,700. Jiya Juma'a, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta gabatar da wannan rahoton. Rahoton ya danganta yawan kashe mutane da munanan hare-haren da aka kai. A bara akwai hare-hare 20 da suka kashe fiye da mutane 100, idan aka kwatanta da hare-hare makamancin waɗanda aka kan a shekara ta 2013. Rahoton ya kuma lura da cewa fiye da mutane 9,400 'yan ta'adda suka sace a bara. Ƙasar Iraq ita ce ta fi kowace ƙasa yawan mutanen da aka kashe da waɗanda aka sace da suke da alaƙa da ta'addanci. A Najeriya, kusan mutane 1,300 aka sace a hare-haren ta'addanci a bara, idan aka kwatanta da ƙasa da mutane 100 da aka sace a shekara ta 2013. Rahoton ya lura cewa ƙungiyar Boko Haram ita ke da alhakin yawancin sace-sacen mutane, ciki har da 'yan matan da aka sace a wata makaranta a garin Chibok a arewa maso gabashin Najeriya. A wani sabon rahoto da ta gabatar, ƙungiyar lura da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an tilasta wa fiye da mutane 59.5 arcewa daga gidajensu a bara, idan aka kwatanta da mutane 51,200 a shekara ta 2013. Ƙungiyar ta gabatar da wannan rahoto domin ya dace da yau Asabar, ranar 'yan gudun hijira da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin nazari da kuma ƙara jawo hankalin duniya ga matsalar 'yan gudun hijira. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce rana ce da Amurka za ta bi sauran ƙasashen duniya wajen fahimtar daraja da kuma mutuncin rayukan 'yan gudun hijiran. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutum ɗaya cikin kowaɗanne mutane 122 a waɗan gudun hijira ne ko ya rasa matsugunansa ko kuma yana neman mafaka. Shugaba Obama ya ce ana ganin fafutukar irin waɗannan mutanen akan iyakokin kasashe suna jira akan layi ko suna zaune a tantunan yan gudun hijira da aka kakkafa ko suna cinkushe cikin kwale-kwale ko jiragen ruwa a teku ko kuma suna nan cikin al'umma amma ba a san da zaman su ba. Kwamishinan kungiyar yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres yace ana buƙatar ɗaukar matakan jin kai da kuma ƙara ƙudurta aniyar kare mutane waɗanda suke gujewa rikice-rikice da kuma musgunawa a ƙasashensu. A watan gobe idan Allah ya kai mu shugaba Barack Obama na Amurka zai kai ziyara ƙasar Ethiopia. Shi ne shugaban Amurka na farko da ke kan gadon mulki da zai kai ziyara ƙasar da kuma hedkwatar ƙungiyar ƙasashen Afrika. Fadar shugaban Amurka ta ba da sanarwar cewa ziyarar da shugaban zai kai birnin Addis Ababa zai yi bayan ziyarar da aka ba da sanarwar zai kai ƙasar Kenya tun da farko. A ƙasar ta Ethiopia an shirya shugaba Obama zai gana da jami'an gwamnatin ƙasar kuma zai gana a keɓe da shugabannin ƙungiyar ƙasashen Afrika. Haka kuma ziyarar da shugaba Obama zai kai Kenya, ƙasarsa ta ainihi, ita ce za ta zama ta farko a matsayinsa na shugaban ƙasa. Ya taɓa kai ziyara ƙasar kafin ya zama shugaba kuma a lokacin da yake sanata. Mai magana da yawun fadar shugaban Amurka ta White House, Josh Earnest ya faɗa wa wata sanarwar cewa shugaban zai kai ziyarar ce da nufin zaburar da bunƙasa tattalin arziki da ƙarfafa kafuwar mulkin demokuraɗiyya da kuma inganta matakan tsaro a nahiyar Afrika. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yawan wato ƴan uwan waɗanda wani ɗan bindiga ya harbe a cocin baƙar fata na tarihi a Charleston, jihar South Carolina sun tsuma shugaba Barack Obama a lokacin da suka ce a shirye suke su gafartawa mutumin da ya yi kisan. Jiya Juma'a shugaba Obama ya ce yafewar imani ce da ke cikin zukatan mutane kuma yana nuni da kyawawan halayen Amerikawa. Jiya Juma'a da rana jikin mutane ya sanyi a wata kotun birnin Charleston a lokacin da 'yan uwan mutane tara da aka kashe a cocin Emmanuel suka furta albarkacin bakinsu ga mutumin da ake zargi da laifin yin kisan.
To labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To sabon shugaban majalisar dattawan Najeriya Sanata Bukola Saraki ya gana da tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo a garin Abeokuta a wani abu da ke da nasaba da neman sasanta shugabannin majalisar da kuma jam'iyyar APC. Daga Lagos wakilin muryar Amurka Babangida Jibril ya aika mana da wannan rahoton.
Sabon shugaban majalisar dattijan Najeriya Sanata Bukola Saraki ya gana da tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo a garin Abeokuta a wani abu da ke da nasaba da neman sasanta shugabannin majalisar da kuma jam'iyyar APC da shugaba Muhammadu Buhari a waje daya. Tun bayan zaben da aksarin 'ya'yan jam'iyyar PDP da wasu 'yan kalilan na jam'iyyar APC suka yi wa shugaban majalisar dattijan Bukola Saraki na jam'iyyar APC, har yanzu sabon shugaban majalisar bai yi ido hudu ba da sabon shugaban kasa Muhammadu Buhari. Haka kuma shugabannin jam'iyyar APC su ma ba su gana da shi ba, wanda tun farko suka ce ba Bukola Sarakin ne dan takarar shugabancinsu a majalisar ba, dukwa da cewar sun amince da yadda zaben ya gudana daga baya. Shugaban majalisar wanda ya ƙi cewa 'yan jaridu komai game da wannan ziyara ya ce a shirye 'yan majalisar suke su sadaukar da kai wajen ci gaban Najeriya bisa la'akari da kacenacen da ke gudana tsakanin 'yan Najeriya da kuma batun albashin 'yan majalisar kasar.
I think look the situation in the country deserves now that every public servant will almost make sacrifices.
To sai dai ko da yake ba a bayyana yawa yan jaridu makasudin wannan ziyara ba ta bazata, amma kuma an jiyo tsohon shugaba Olusegun Obasanjo na cewa daɗina da ku yaran yanzu sai kun lalata abu kana kuma ku nemi shawara. Abinda masu nazari da kuma lura da harkokin siyasar APC ke ganin ziyarar dina da nasaba da neman tsohon shugaba Olusegun Obasanjo ya saka baki wajen yi wa sabon shugaban majalisar dattawa iso da kuma kamun kafa wajen shugaban Muhammadu Buhari da kuma jam'iyyarsa ta APC, wanda har yanzu ba a gansu tare da sabbin shugabannin majalisun guda biyu ba, dukwa da cewa sun ce sun amince da waɗanda aka zaba a matsayin shugabannin majalisar. To koya masana harkokin siyasa ke kallon wannan dambarwa Dr. Abubakar Kyari masanin harkokin siyasa ne a Jami'ar Abuja.
To ba wani abu da zan iya cewa zuwa yanzu. To amma kasancewar hanyoyin da ya samu nasarar zama wanda shugaba majalisar komai yana iya faruwa. Zan iya cewa saraki har yanzu yana cikin tsakin wuya. Akwai waɗansu lauyoyi da suka kwakulo wani sashi a cikin tsarin ayyukan majalisa wanda ya nuna cewa majalisa ce za ta zaɓi shugabanninta a taron da kowa wato dukkan 'yan majalisa suka takarawa. To suna iya cewa tun da ba duka 'yan majalisa bane suka yi wannan zaɓe, sa'an nan kuma idan ma aka yi siyasar 'yan majalisan waɗanda suka zaɓi shi mataimakin shugaban Master Rinjaye, saboda su 54 ne, Rinjaye majalisa kuma 55 suke nema. To ya idan aka je kotu za a iya cire shi.
Daga cikin 'yan majalisar dattawan da suka rufa Bukola Saraki baya dai sun hada da tsohon gwamnan jihar Zamfara Sanata Ahmed Sani Riman Bakura da kuma tsohon gwamnan jihar Gombe Sanata Danjuma Goje sai tsohon gwamnan jihar Osun Chibu Olagun Soyi Oyilola. Babangida Jibrin murya Amurka daga Lagos, Nigeria.
Madalla, a ci gaba da kawo muku jerin rahotanni da tattaunawa albarkacin watan Ramadana. Wakilin muryar Amurka a birnin Ibadan Hassan Umar Tambol ya jiyo mana ra'ayoyin wasu mutane kan yadda azumin watan Ramadana ke tasiri a rayuwarsu.
Sunana Dahir Ibrahim Kansila.
Malam, to menene tasirin azumin watan Ramadan a wajenka?
Gaskiya azumi yana tasiri sosai a wajena, don saboda wasu ayyuka da yadda mutane suke suna da ragiya, ko da irin saban Allah da sauransu da mutane suke da wasu garuruwa da ake yi da ana ragiya da an ce wata azumi ya kama.
Assalamu alaikum, ni ne Isa Gola daga Bunga Tsohuwa Gola Dan Saini.
Menene tasirin wannan wata da ake ciki, wato na azumin watan Ramadan a gare ka?
To alhamdulillah, mun yi farin cikin ganin wannan rana mai kamata yau. Insha Allah, irin abubuwan da muke gani na halin rayuwa na cikin wannan azumi, to mun yi karancin babu harkoki waɗanda ake gudanarwa na kuɗi, babu kuma al'umma ga sunan na cikin kasuwa, babu kasuwa. Amma alhamdulillah, din da Allah ya hore mu da lafiya, to alhamdulillah, wallahi alhamdu. Muna roƙon Allah ga shugabannin mu waɗannan da muke ganin sun hamu, da Allah a taimaka muna ga irin al'amuran mu na zama na cikin ƙasar mu, na a zauna lafiya.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa sallallahu ala nabiyil karim salawatullahi wa salamuhu alayhi, amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni sunana Mu'az Ishaq Muhammad.
Menene tasirin wannan azumin watan Ramadan a wurinka ko a wurin musulmi?
So alhamdulillah, matakin farko dai azumin watan Ramadan yana da tasiri a wurin dukkanin ilahirin wani musulmi, domin na farko dai shi rukuni ne, ma'ana ginshiki ne daga cikin ginshikai guda biyar da aka gina musulunci a kansu. Don haka kenan, duk lokacin da aka ce gini ne aka dora shi akan ginshiki guda biyar, da an karya guda, dole sauran hudun nan sun samu matsala. Don haka musulunci bai zama sai da waɗannan ginshikai biyar. Don haka wajibi ne lalle tasirin azumi ga dukkanin musulmi, na ɗaya kenan. Na biyu kuma, shi azumi kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa garkuwa ce ga dan adam, ma'ana garkuwa ne ga jikinsa wajen samun lafiyar jiki, garkuwa ce gare shi wajen kariya daga dukkan cututtuka, sannan kuma garkuwa ce gare shi daga sha'awarsa. Na uku kuma, azumin watan Ramadan yana da wata daraja da sauran ibadoji ba su da shi, domin Allah madaukin sarki da kansa a hadisi ya gaya mana cewa, hadisul qudsi, yace azumi nasa ne, shi zai sakan kawo bawa da shi. Muhimmancin wannan shine cewa yau in kana azumi baka da niyyar kai azumin, kana iya shigewa daki ka cika ciki ka koshi ka fito, kana wadin lankwashe lankwashe kana nuna kai azumin nan yau da wahala ma yake, ba mai iya ce ma ƙarya kake. To don haka Allah ya kebance azumi yace nashi ne, shi zai sakan kawo bayi da shi.
Assalamu alaikum, sunana Alhaji Junaidu Mai Shayi, bakin kasuwar Shanu Ibadan Akinyele.
Menene tasirin wannan watan azumi a wurinka?
To alhamdulillah, wannan wata magana a kansa mu ƙanana almajirai ta wuce mu, saboda haka dukkan musulmin duniya ya sani wannan wata wata ne mai girma.
Asir bal yumni ana wa khair wa bulugh al ghasl bila ta'khir.
Kuma dalla wani rahoto da muke samu daga jihar Plateau Najeriya yanzu nan na cewa Allah ya yi wa shahararren mawakin nan na Hausa Alhaji Adamu dan Maraya rasuwa. Zuwa lokacin da muka samu wannan labari ana shirye-shiryen yi mai jana'iza a garin na Jos. An da haifi Dr. Alhaji Adamu dan Maraya ne Jos a wato shekarar 1946 sai a biyo mu a cikin shirye-shiryen mu na gaba domin jin ƙarin bayani da fatan Allah ya mai rahama. To yanzu dai agogona cewa ƙarfe 10:10 ne da minti wato da kwata 4 kenan da kwata agogon Najeriya da Nijar da Kamaru da kuma Chadi. Ana sauraron sashen Hausa ne na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Dan Allah ku taimaka ku yi min ƙarin bayani kan ƙarfin iko tsakanin majalisar dattawa da ta wakilai. Mai tambaya Garba na Hali Kamba. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Dan Allah, wace ƙasa tafi yawan mata a duniya kuma wace ce tafi ƙarancin su? Masu tambaya Muhisinu Sani Tsafe da Adam A Adam Gashuwa da Sade Sa'idu Daura da Usman Shitu Mahuta da Mudassir Muhammad Tafaɓalewa. To bari mu fara da mai sauƙin wato amsar tambaya kan ƙasar da tafi yawan mata da kuma wace tafi ƙarancin su. To masu tambaya ga abin da ya sauƙaƙa. Amma kafin nan bari in yi wata ƴar matashiya. Akwai bambanci tsakanin ƙasar da tafi yawan mata a duniya da kuma ƙasar da mata suka fi maza yawa. Ƙasar da tafi yawan adadin mata a duniya ita ce kuma tafi yawan al'umma a duniya wato China, wadda take da mata har wajen miliyan 657. Kuma su ne kashi 48 cikin 100 na al'ummar ƙasar mai yawan kusan biliyan 1.5. Amma a jerin ƙasashen da mata suka fi maza yawa, ta farko ita ce ƙasar Estonia, inda kashi 54 cikin 100 na al'ummar ƙasar mata ne. Ma'ana, ga mata 100 akwai maza 84 ne kawai. Ta biye da Estonia ita ce Latvia, inda kashi 53 cikin 100 mata ne. Bayan nan kuma sai Russia, sannan sai Ukraine da sauransu. A jerin ƙasashen da maza suka fi mata yawa kuwa, da farko akwai haɗaɗɗiyar daular Larabawa, inda kimanin kashi 31 cikin 100 ne kaɗai mata. Ta biye ita ce Qatar, sai kuma Kuwait, sai Maldives da sauransu. Sai kuma amsar tambaya kan majalisar dattawa da ta wakilai da kuma bambancin ƙarfin ikon kowacce. Idan mai tambayar na saurare, ga lauya wato barista Musa Soba da ke garin Kaduna zai baka ansa.
To, abinda nake so in gaya ma Garba na Hali Tamba shine kundin tsarin mulkin Najeriya sashe na 47 har zuwa sashe na 63 shi ya magana akan majalisar dokoki na tarayya. Kuma yayi magana akan majalisar dokoki na tarayya ne gabaki daya a cikin kundin tsarin mulkin a matsayin majalisar dokoki. To a cikin majalisar dokokin akwai fanni biyu, majalisar dattawa da kuma majalisar wakilai. Ita majalisar dattawa kowane jaha tana da mutum uku ne a cikinta, ba kamar majalisar wakilai ba. Ita kuma yadda aka rarraba ta akan fannin abinda ake kira federal constituency, shiya mazaɓu na tarayya, majalisar dattawa tana da wakilai 109. Ita kuma majalisar wakilai tana da wakilai 360. To a yadda tsarin mulki ya shimfiɗa, kusan za a ce babu bambanci tsakanin ikonsu, saboda kowane doka za a gabatar. Idan majalisar dattawa ta gabatar da abin da ake kira bill, ta yi passing din shi ya zama doka, to kuma wajibi ne ita kanta majalisar wakilai ita ma akan wannan abin da ake so ya zama doka din, ita ma sai ta yarda da shi, ta amince da shi, an bi tsarin da aka bi a majalisar ita kanta dattawa din. Haka kuma majalisar wakilai, in ta taso da wani abin nan shiri na doka, sai ita kanta majalisar da ake kira majalisar dattawa ita kuma ta amince. Sannan duka in an taru sai a yi abin da ake kira harmonization. Wa'annan majalisu su haɗu su biyu, su ga inda ba su yadda da shi ba, su ga inda suka amince da shi, har a cimma matsaya ta zama doka, sannan sai a mika ma shugaban kasa ya sa hannu. Doka kuma ta nuna inda shugaban kasa ma bai sa hannu ba, za su iya dawowa da shi din su sake fasin din shi da mutane a kalla wakilai wanda ba su gaza kashi biyu cikin uku ba, sannan abin ya zama doka ko shugaban kasa ya sa hannu ko bai sa hannu ba. Saboda haka a takaice dai abin da Garba Halima ya kamata ya sani shine ita majalisar dokoki na tarayya, bambancin ikon su kawai na dattawa da na wakilai shine wajen tantance irin ministoci da sauran wasu muhimman naɗe-naɗe wanda tsarin mulki ya shimfiɗa musu cewa su majalisar dattawa in sun zauna sun tantance irin wayannan mutane, shikenan ba tilas sai an zo gaban majalisar wakilai su kuma sun tantance irin waɗannan mutane ba. Kusan ita kanta Senate din da ita House of Reps din kaman ɗaya yana cikin ɗaya, domin dai a tabbatar da cewa an yi dokoki waɗanda za su gamsar da jama'a, ba kuma da tare da cewa an yi dokoki na son zuciya ba. Ita wannan majalisar dattawa kaman yadda yake ji, ai idan ya duba zai ga aƙalla duk sanatan da ka gani za ka ga aƙalla yana wakiltan ƙananan hukumomi 5, 6 ko 7, wani ma ƙananan hukumomi 8 yake wakilta. Ita ko majalisar wakilai za ka ga wata local government ɗin ƙaramar hukuma ma wakilin ta guda ɗaya, wani lokaci kuma za ka ga wakili ɗaya yana wakiltan ƙananan hukumomi 4. To ya danganta ga yawansu ne da kuma yawan jama'an da ke wurin. Shi yasa majalisar wakilai ta zama mutum 360, ita kuma wannan ta zama 100 na dattawa ta zama 109, saboda su kowanne jihohi mutum 3 ne. Ita babu wani bambanci, kowace jiha komai kankantanta. Shi yasa zai ga cewa Bayelsa ɗan karamar jiha tana da wannan 'yan majalisar dattawa guda 3, haka Kano ita ma duk yawanta da Lagos suna da 3-3 ne. Amma in ka zo majalisar wakilai za ka tarar da cewa Kano tana da wakilai 24, ita Lagos tana da 24, sannan ita Bayelsa tana da mutum 5.
Yawwa.
Saboda haka kaga wannan duka ya danganta ga tsarin ne yadda aka aro shi daga America, kasancewa ya kamata a samu cambodi guda 2, wannan ta duba wannan da ita ce saman wannan, duk dai saboda yadda a samu dokoki na gari waɗanda za su taimaka ma al'umma da ƙasa baki.
Yawwa, to a bar sa kamar yadda ka yi bayani ɗazu, ita majalisar dattawa tana da ikon tantance ministoci ko da ba a kai gaban majalisar wakilai ba, sannan kuma da yadda ake kiranta majalisar dattawa, shin kenan a iya cewa ta ɗanɗara majalisar wakilai ko da kaɗan?
Eto a iya cewa haka, ko in an duba wakilcinsu. Shi yasa a can America ake kiransu upper chamber, nan kuma ake kiransu kuma lower chamber. A iya cewa ta ɗara, shi yasa suke da suna dattawan. To ɗarawan shine yanayin wakilci kamar yadda na faɗi. Idan yanzu na je misali ina wakiltar local government guda ɗaya, za ka ga senator ɗaya yana wakiltar local government 8, wani ma watakila a samu wanda yake wakiltar 9 ko 10 ban dai sani ba, amma dai na san akwai masu wakiltar ƙananan hukumomi guda 8, kuma in ka duba yawansu za ka ga cewa su 109 ne katal, kuma suna wakiltar ƙasa gaba ɗaya. Mu kuma 360 ne muna wakiltar ƙasa gaba ɗaya. Saboda haka dole dama yadda ka san upper da lower, dole za a ce su ne kamar yayi, amma yayin gaban nasu bai ba su dama su je su yi doka ko ba tare da ita majalisar wakilai ba. Abinda kawai za su iya yi ba tare da majalisar wakilai kamar yadda cewa tantance ministoci da sauran naɗe-naɗe irin na manyan hafsoshin rundunar soja da sauran muhimman naɗe-naɗe wanda ba sai an zo gaban majalisar tarayya ba.
To shin barista, akwai wani fanni da kuma kamar yadda ita majalisar dattawa take da ikon yin gaban kai, akwai wani fanni kuma da ita majalisar wakilai ke iya yin gaban kai?
To inda kowace take da ikon ta yi gaban kai shine wajen sa ido da yanayin yadda ita kanta gwamnatin take aiki. Sa ido ga hukumomin gwamnati, sa ido ga ainihin kasafin kuɗi na gwamnati, wanda kowace an ba ta ikon ta sa kwamitoci waɗanda za su duba shin wannan ministry ko wannan ma'aikata kaza da aka ba ta kuɗi kaza ta zo ta kare wannan kasafin kuɗi. Bayan ta kare wannan kasafin kuɗi, sannan kuma majalisun nan su sa ido, kowace abin nan chamber tana da nata kwamitocin waɗanda za su sa ido a kan yanayin yadda gwamnati za ta kashe kuɗi da ma'aikatunta. To don haka ashe kaga idan yanzu majalisar dattawa ta sa committee da za ta je ta ce bari ta sa ido akan misali harkar ilimi ko harkar gona, to haka majalisar wakilai ita ma za ta sa nata committeecin wanda za su sa ido akan harkar ilimi ko harkar gonan. Saboda haka ashe kaga su committeecin da ke majalisar dattawa ba su za su yi ma na majalisar wakilai aiki ba in aka zo maganar sa ido da yanayin yadda gwamnati take tafiyar da abubuwanta. A koina sun rabu, inda kawai aka haɗu shine in dai za a yi doka ta zama doka ta ƙasa, to wannan kamtilas sai guda biyu sun haɗu sai sun yadda, sannan a gabatar da ita kafin a kai ma shi shugaban ƙasa. To kowane gida da majalisar wakilai da ta kowace tana da nata daban-daban, wadda kowace committee ita kuma za ta yi ta sa ido, in ta gama kuma za ta kawo ma gidanta ne, ba za ta zo ta kawo ma ita kanta majalisar tarayyan ba ne, sai abin da ya shafi doka na ƙasa baki ɗaya sannan ake haɗuwa.
Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin barista Musa Suba da ke garin Kaduna da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Tafera Girma Tafera da injiniyan mu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau, masu azumi kuma a sha ruwa lafiya.
Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email. Za kuma fara ne da sakon Isu Ndila Kofar Gabas Faki da Usaini Dangote Karasuwa da kuma Garba na Hali Kamba, waɗanda suka ce, dan Allah ku gaya wa gwamnati da ƙungiyoyi masu hannu da shuni, dan Allah su taimaka wa 'yan gudun hijirar Najeriya da rikicin Boko Haram ya tilastawa barin gidajensu da ma garuruwansu, domin su ma su gudanar da azumi cikin walwala kamar kowa, domin wallahi bayan Allah nan suna matuƙar neman taimakon gaggawa gurin al'umma. Kowa dai ya taimaki wani, to Allah zai taimake sa. Allah ya bada ikon taimaka musu, amin. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Dan Allah ku bani dama na yi kira ga 'yan kasuwa a Najeriya. Ya kamata ku taimaka ku sassauta farashin kayayyaki, ku talakawan Najeriya sa sami damar gudanar da azumi cikin kwanciyar hankali. Daga Salim Abubakar Imam Jingir ɗalibi a Jami'ar Musulunci da ke Katsina. Sai kuma saƙon Alhaji Ali Kiraji Gashuwa, wanda ya ce ya kamata 'yan majalisun tarayyar Najeriya su kawo ƙarshen jayayyar da suke yi da junansu dangane da batun tababar neman mukami a majalisar. Ku mai da hankalinku ga batun halin da ƙasarmu take ciki na rashin tsaro da kuma halin ƙangin talauci da tarin matsalolin rayuwa da suka taru suka yi mana katutu a rayuwarmu. Sai kuma saƙon Sada Sa'idu Daura, wanda ya ce haba shugaban Muhammadu Isu na Nijar, da haka ne kake son jama'ar jihar Zindara su zaɓe ka bayan ka bar su da matsalolin hanyoyi da ruwan sha, musamman hanyar da ta tashi daga Zindara zuwa Tanut, abinda ya yi gaba, don a gaskiya munin hanyar ya yi yawa. Ya kamata ka tausaya wa jama'a, idan kuma ka ƙi ranar zaɓe na zuwa ka gani a akwatunan zaɓe. Ta masaro duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yanzu, sai a mana afuwa domin ba za mu samu damar kawo muku takaitaccen labaran duniya ba. Yanzu a madadin Jami Ali da ta taya ne gabatar da shirin da kuma Yemi da ya bada umarni da injiniyanmu ne wato Mr. Rashad Mahmud Lalo ke cewa a sha ruwa lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kada a manta a kodayaushe za a yi sauraron mu a lokacin da ake so, wato akan adireshinmu na voahausa.com. A daidai wannan lokaci da agogo cewa wato ƙarfe 10:11 ne na rana agogon birnin Washington DC, wanda ya daidai da wato ƙarfe 4 kenan da kusan rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu a daidai lokacin da muke gabatar da shirye-shiryenmu, inda za mu za muku wato da wani sabon shiri nan gaba idan Allah ya kama da can da daddare kenan, da misalin ƙarfe 9:30. Daga nan yanzu sashen Hausa na muryar Amurka ne ke cewa a sha ruwa lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.